na kullum mutullin shi tarkin ka ba ko abunda yake akwai sai yake
kaman hannun nan ma
shine wanda mutullin mutullin shi ɗakin ka'aba ɗin abunsa yake a kuka abunsa yake manzo sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam ya tsaya aka bu aka buɗe ɗakin ka'aba da aka buɗe ɗakin ka'aba ya shiga da ya shiga sai ya ga hoton annabi Ibrahim da hoton annabi Isma'il ma'ana mutum-mutum ɗinsu wanda aka yi kuma waɗannan mutum-mutum da aka yi na annabi Ibrahim da kuma annabi Isma'il sun yi su ne a tsarin suna yin abin da suke kiransa suna riƙe da azla suna yin istisqa azla wasu abubuwa ne na tsafi ko na canji wanda larabawa suke yi a lokacin da suke so su yi bulaguro zai yiwu ko ba zai yiwu ba akwai alkhairi ko ba alkhairi wai a hannun mutum-mutum ɗin annabi Ibrahim da annabi Isma'il suna riƙe da waɗannan al'azlam ɗin sai manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce qatalahumullah to wallahi mastaqtama yace Allah ya tsine wa mushrikan makka annabi Ibrahim din ne da annabi Isma'il suke yi istisqa da azlam wallahi ba su taba yin istisqa da azlam ba ma'ana ba su taba yin wannan nau'i na canfi da su suke yi ba a wannan lokaci manzo sallallahu alaihi wasallam ya sa aka rufe kofar ɗakin Ka'aba bayan ya shiga ga nan gefe zakarun Allah ne da manzonsu suna nan a jere da takubansu yana kyalle duk kuma mutanen makka duk sun rurrufe ƙofofinsu sun rurrufe ƙofofinsu sun ɓuya wasunsu sun shigo gidan Abusufyan wasunsu kuma sun shigo Masjidil Haram wuraren da aka ce idan ka shiga ka tsira manzo da ya shiga ɗakin Ka'aba sun shiga su da Usama bin Zaid da Bilal da suka shiga sai ya sa aka rufe ƙofa da aka rufe ƙofan sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya sanya amur wato kila na cikin ɗakin Ka'aba ɗin wanda aka gina ba mu an gina shi ba fila guda shida ne sai ya sa biyu damansa ɗaya hagunsa ɗaya kuma yana opposite nashi ko gabansa daidai da shi uku kuma suna bayansa ya je ya sa a ɓangaren dama da hagu kowanne ɓangare na ɗakin Ka'aba ta ciki in ya sa sai ya yi kafara ya ce Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar sai ya yi kafara ya samu gunkuma gumaka guda 360 a cikin ɗakin Ka'aba gumaka 360 ya ɗan sandansa yana rusa in ya taɓa dutse komin girmansa komin faɗinsa sai ya rushe yana cewa wata ja'a al-haqqu wa zahaqa al-batil inna al-batila kana zahaqa قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد فانا كرنت وانا اينا روسا ودن نقماكا انا روسا ودن نقماكا باين يا روسا سو كي اكبر جو قوسا من كي اكبر da aka fita manzo sallallahu alaihi wasallama yayi gajeriyar kutuba daga cikin wata wannan kutuba da cewa la ilaha illallah wahdahu la sharika la sabaka wa'ada wa anjaza wa'ada wa hazama al-ahzaba wa'ada ya bude kutubar da wannan kalima wacce take cewa babu wani abin bauta sai Allah babu wani abin tarayya a tare da shi ya gaskanta alƙawarin da yayi na cewa sai ya bada maka ƙarƙashin addinin musulunci alƙawarin nan da ya gaskanta mana shi kuma ya zartar da wannan alƙawari sannan ya rufe rundunoni na kafirai shi kaɗai wannan akwai tawadu'i da ladabi na manzo sallallahu alaihi wasallama duk da sojojin da ya zo da cututtuka goma ya mayar da wannan nasara ɗin ya mayar da nasaran ga Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai ya ce shi kaɗai ne ya rusa waɗannan rundunoni na mushrikai na kafirai aka ci nasara a kansu har aka shigo Makka a ciki ya faɗi wasu hukunce-hukunce na kisa wanda ya kashe mutum da gangan da wanda ya kashe mutum cikin kukure da kuma shibuhul hamdi duk waɗannan ya ɗan tattaɓo shari'an ko hukunce-hukuncen da suka shafi kashe mutum a cikin wannan kutuba ɗin. A daidai lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya fita sai Al-Abbas bin Abdul Muttalib yace ya Rasulullah ijma lana al-hijama ma istiqara ka hada mana waɗannan matsayi guda biyu hijaba da kuma istiqara hijaba wani matsayi ne na musamman wannan matsayi shi ne masu tsaron ɗakin Ka'aba wani matsayi ne na musamman wanda tun lokacin jahiliya ake da shi sakara kuma wani matsayi ne na shawar da baƙi waɗanda suka zo umra ko hajji bayan janza sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce alkira mini Usman bin Talha wanda ya karɓi mukullin a gunsa wanda wannan mukulli yana nan a gunsu tun lokacin jahiliya da aka kira Usman bin Talha sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce hadha miftahuka ya Usman ya ce ga mukullinka nan Usman ya ce al-yawm yawmu birrin wasi'a yace wannan rana ne na bin na kyautatawa wannan rana ne na cika alƙawari sallallahu alaihi wasallama wannan yana nuna hikimar manzo sallallahu alaihi wasallama da iya mu'amalarsa da mutane kun ga shi wannan wanda aka karɓa mukullin nan a gurba wanda tun lokacin jahiliya wannan matsayinsu ne su suke riƙe da wannan mukullin sun fin tsawa tsammanin aka zo aka mamaye Makka sannan wannan matsayi na hijaba ko tsaron ɗakin Ka'aba ba ta shi a hannunsu sun ba kitta tsammani gaba ɗaya amma manzo ya ce ku riƙe kayan ku har yake cewa ku zuwa khalidatan talida ku riƙe wannan matsayi dandandan nasu ne yake cewa la yanzi'uha ankum illa zalim ba wanda zai kwashe muku wannan matsayi sai in azzalimi ne shine zai kwashe muku wannan matsayi to ba ya bakon sadin ba saboda mutum ne sallallahu alaihi wasallama ba kamar sauran mutane ba alaihi salatu wassalam kama kaman ta a baya mun ce akwai wasu mutane waɗannan mutane kuma waɗannan mutane manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ko ina kuka shiga kan ko kun zo kun rungumi daki Ka'aba a kashe su
Ma'ana wadancan sharuɗa da aka sa wanda ya shiga gidan Abu Sufyan ya tsira wanda ya shiga masallacin Harami ya tsira wanda ya shiga gidan Tekun da kansa ya tsira wannan umumi ne an haskake shi da wasu mutane akwai wasu mutane maza tara mata shida manzo yake ko sun shiga gidan Abu Sufyan in waɗannan mutane ne ku bi su su kashe su ko sun shiga ɗakin Ka'aba ku bi su su kashe su ko sun shiga gidajen su sun rike ku bi su su kashe su jinin su ya halatta su waɗannan mutane saboda buri irin ayyukan da suke yi musulmai da kuma suka yi wa musulmai da kuma manzo sallallahu alaihi wasallam su waɗannan mutane kuwa sun haɗa da su waɗannan maza guda tara mutum na farko Abdul Uzza bin Khattab wannan wani hadararre ne mummuna kazari mai cin mutuncin musulmai da harshensa da hannunsa da dukiyarsa saboda haka manzo sallallahu alaihi wasallam yace a kashe shi ko a ina yake makomin shi wannan kuwa yana cin shigowar manzo sallallahu alaihi wasallam yana cin ana cewa duk wanda ya zo ya shiga cikin ɗakin Ka'aba ya tsira sai ya gudu ya zo ya shiga ɗakin Ka'aba da ya zo ya rungumi ɗakin Ka'aba ya rataye kansa a ciki sai aka zo aka kawo manzo labari aka ce masa Hazab ibn Khattab allaka nafsahu ala asfari Ka'aba gashi nan ya danke ya rike wannan mawaƙi da aka rike Ka'aba da shi ya je danke shi ya rike wanda ya kawo manzo wannan labari ya ce izhab waqtulhu yace kaje ka kashe shi ko ɗakin Ka'aba yake rungume da shi kaje ka kashe shi sai aka ji yana raɗe da ɗakin Ka'aba aka ji aka kashe shi saboda baya cikin waɗanda aka ce in ya shiga ɗakin Ka'aba ya tsira a nan ne za ku fahimci wata matsala muhimmiya wannan matsala ita ce shi mutum in je yana da laifi sarkin waje baya mayar da shi mara laifi ne don kasancewa waje tsarkakakke ne baya mayar da shi ya kasance ba da laifi bane an gane ai yana cikin ɗakin Ka'aba ma manzo yake a kashe shi an gane saboda haka ar ne a ko ina kafiri a ko ina ya halatta a kashe shi in dai hukuncin kashe shi din ya kama ko da jihadi ko wani munafiki ya shirya wa musulmai ko a ina yake za a iya kashe shi mutum da biyu shi ne Abdullahi bin Abi Sarr wannan Abdullahi bin Abi Sarr da farko ya musulunta ya yi hijira zuwa Makka sai ya yi ridda ya gudu ya yi hijira zuwa Madina sai ya yi ridda ya gudu to lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya shigo ya je ya rufe shi shiga gidansa ya je ya rufe kansa suna da alaka da jini da Usman bin Affan sai sai na Usman bin Affan ya tsoko shi ya kama shi ya zo da shi gun manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya ce asta'minuhu ya rasulullah ya ce ina nema masa amana a gunka ya ma yi sanarwa sai manzo sallallahu alaihi wasallam sai shiru bai magana ba wannan yana nuna idan akwai wani abu da shi ya zo ya fille masa kai sai sai na Usman ya fita da shi a wajen da ya fita da shi a wannan waje bayan abubuwa sun zo sun daidaita sai ya zo da shi gun manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya karbi addinin musulunci sai mutum na uku Ikrama bin Abi Jahl yana ganin sojojin manzo sun shiga Makka sai ya fice a Makka ya gudu ya je bakin ruwa aka tanada masa jirgin ruwa zai gudu Yaman ya ma gudu Yaman din ya tafi Yaman din sai matarsa ta je ta nema masa amana ko anno wace yake warin da abun manzo sallallahu alaihi wasallam dan ba sai da tsare tsare da sai ka ka aka kira shi a yaman ya dawo sai zo da shi gaban manzo sallallahu alaihi wasallam dan yana masa amana ya karbi addinin musulunci sai tira da kake shi ba sannan kuma yana dinga da cikin sahabban da suka wa addinin musulunci hidima sosai bayan da tsawon manzo sallallahu alaihi wasallam dan shi ne ya halarci ya mama da sauran yakuna muhimmai wanda aka yi zamanin sai na Abubakar da Umar mutum na hudu shi ne Al-Haris bin Nufayl Al-Haris bin Nufayl wannan Al-Haris bin Nufayl shi ma yana cikin waɗanda aka nema masa amana aka nema masa amana daga baya ya zo ya karɓi addinin musulunci sai Makan bin Zubaba mutum na biyar daga cikin mazaje guda tara Makan bin Zubaba idan ba ku manta ba shi ne wanda muka yi bayani a kansa a baya ya je Madina da sunan ya musulunta an kashe masa dan uwa cikin kuskure ya ce a ya je ne ya karɓi diyarsa bayan an ba shi diyar wannan dan uwan nasa ya kewaye ya je ya kashe wanda ya kashe dan uwan nasa kuma ya yi rijiya ya gudu shi wannan Makan bin Zubaba sosai wani sahabi Numaida bin Abdullahi Laili shi ne ya zo ya gan shi sai ya kashe shi sai kuma Hubayr bin Aswad Hubayr bin Aswad yana da wani babban laifi da yake wanda daga baya ba mu ba da labarin sa ba saboda takaitawa lokacin da Hubayr bin Aswad ya yi lokacin baya Abin Anas bin Rabi mijin Zainab ya musulunta suka yana jejjeniya da manzo in ya zo Madina zai tura Zainab ta yi hijira sai ya tura Zainab ta yi hijira kun san abu daidai wannan lokacin da ya tura Zainab ta je Madina a wannan lokaci an ci mushrikan Makka da yaƙi a yaƙin Badar an kashe manya manyan su saboda haka ɗan uwan shi Abul'as bin Rabi mijin Dalal sai ya raka ta ya raka Zainab ƴar manzon sallallahu alaihi wasallam domin ta yi hijira sai Hubayr bin Aswad din nan ya ɗauki wasu samarin Quraishawa suka bi bayan su suka ce yaya za a yi mutum kwana kwanan bayan nan ko sati bai yi ba ya kashe mana duk waɗanda muke ji da su a Makka sannan mu bar ƴan ta lafiya kaɗan da fita ta je Madina wannan ba zai yiwu ba shi wannan Hubayr bin Aswad ya jagoranci wasu samarin Quraishawa suka je suka tarar ta Zainab da shi wannan ɗan uwan mijin ta din da yake raka ta sai ɗan uwan mijin nata sai ya zare farin sa da bakan sa yace duk mutumin da ya kusance ne sai zan harba shi suka yi harbe harbe da kake kake tsakanin sa da su waɗannan samari a ƙarshe shi Hubayr bin Aswad din nan sai ya tura Zainab a kan raƙumin da take sai ta faɗa kan tsofe a lokacin tana da ciki a lokacin tana da ciki sai jaribin faɗuwa kan wannan dutse sai ta yi ɓarin wannan ciki wanda kuma wannan faɗuwan shi ne ya zama to sanadiyar da zuwanta radiyallahu ta'ala anha sun ga wannan shi ne lokacin da Hubayr bin Aswad ya aikata an gane ai to kai ga wannan lokaci shi ya manna ba ainihin ya gudu bayan ya gudu abubuwa suka lafa sai ya fito yana ɓuya yana ɓuya cikin jama'a sai da yazo ya samu manzo sallallahu alaihi wasallam shi kadan sai ya ikrar yake ya rasulullahi ana Hubayr bin Aswad ya mai ki Allah ni ne Hubayr bin Aswad ni ne kaza ni ne kaza amma a yanzu na zo ina na zo an karbi a cikin musulunci na duba manzo sallallahu alaihi wasallam a irin afuwar sa da aka san shi da shi sai ya karba masa wannan afuwa da ya nema duk da shi ya yi sanadiyar mutuwar ƴarsa Zainab radiyallahu ta'ala anha wannan shi ma ya tsira ba kake shi ba sai Al-Haris bin Talatin shi kuma sai na Ali ne ya ganki ya je ya kashe shi sai kuma Ka'ab bin Zuhair dan gidan Abu Salma bin Zuhair yana ɗaya daga cikin shahararrun mawaƙa lokacin jahiliya kai yana cikin ma ashabul mu'allaqat wanda suka yi wasu kasidu lokacin jahiliya saboda kyan wannan kasidu da fasahan sa da balagan sa aka rubuta kasidun su da ruwan gwal aka rabe su cikin kaba to ba ya yi sai yana ziyara su mahaifinsa don lokacin jahiliya. Bayan jinka shi ma ya gaji mahaifinsa wajen iya haka. To manzo sai ya saka shi jere ko ka'ima ko listan waɗanda ko sun shiga cikin ɗakin Ka'aba za ka shigo. Saboda yana taimakawa mushrikan Makka da kabilunsa da waƙoƙinsa, yana jiga su su yaƙi manzo sallallahu alaihi wasallam. Shi kuma Ka'ab bin Zuhair shi kuma ya je ya buya. Shi ma da abubuwa suka lafa, ya zo ya yi wa manzo sallallahu alaihi wasallam wannan kasidarsa mashhuriya, wanda yake cewa banat su'adu wa qalbi minka majbudu. Har zuwa ƙarshen kasida ce mai fasaha. Ya yi manzo sallallahu alaihi wasallam ya go na ban mamaki a ciki. Yana gama wannan kasida, manzo sallallahu alaihi wasallam a yadda wasu suke ba da riwaya, ya ɗauko wani bargonsa wanda yake rufe da shi, sai ya yi rufe da radiyallahu ta'ala anhu, ya karɓi ainihin kusurinsa, shi ma ya tsira ba samu an kashe shi ba. Kasidar muhimmiya ce, yana da kyau a neme ta. Malamai da dama irin su Ibn Hisham sun yi wa wannan kasida ɗin sharhi. Sannan kuma a kai wa Hafidin Har, shi ne mutum na tara. Wannan Hafidin Har shi ne wanda ya kashe Hamza idan ba a manta ba, wanda aka ce idan ya kashe Hamza a Hamza ya ‘yantar da kansa. Shi kuma Hafidin Har shi ma guduwa ya yi, ya gudu ya je kan. Sai daga baya abubuwa sun baka, ya ɗauka ujirinsa a gunmanzo sallallahu alaihi wasallam, ya zo ya karɓi addinin musulunci a gunmanzo. Manzo ya ce, har manzo yake ba ki labari yaya aka yi Hussein ka kashe Hamza. Sai ya ɗauka labari ɗaya bayan ɗaya, ya kawo manzo sallallahu alaihi wasallam yadda ya kashe Hamza. Sai ya ce, manzo yake masa, to alfarma ɗaya nake nema abinka. Duk abin da kai har da kike Hamza da kai, Allah ya yafe maka, tunda ka musulunta. Amma ina son Allah, ina neman alfarma da tabar Madina, bana son ganinka. Saboda duk lokacin da na ganka zan dinga tunawa da Hamza, kuma ba dan naki a mace ka ko na kika ko bana son ka bane. An gane da shi ne wannan Hafidin Har. Sai kuma mata su shida kuwa su ne sun haɗa da Sara Maulan Abd al-Muttalib. Wannan Sara ita ce wacce aka ba ta wasiƙa da kawawa Quraishawan Makka, Mikdad da Zubair da Abu Bakar da Zainab Ali, suka je suka kwato wannan wasiƙa suka mayar da shi kan manzo. Ita ce wannan mata, ita ma ba musulunta daga baya, ba ta cikin waɗanda aka samu aka kashe su. Sai kuma Arnab ɗin nan Maula ce ta Ibn Hatam, wanda yake rataye da ɗakin Ka'aba aka kashe shi. Haka nan wata ana kiranta Ummu Sa'd, waɗannan su biyu gabaki ɗayansu an kashe su. Sai Hindu bintu Atba, ita kuma matar Abu Sufyan ne, ita ce matar Abu Sufyan. Ita ma daga baya ba samu an kashe ta ba, wani ya yi jawarinta a baya ta zo ta karɓi addinin musulunci. Waɗannan su huɗu kenan, Sara da Arnab da Ummu Sa'd da kuma Hind. Mabiyar da ta shida su ne wasu mawaƙan Ibn Khaldun ɗin, wasu ‘yan mata ne waɗanda suke wa Ibn Khaldun waƙa, suke zuga mushrikan Makka su yaƙi manzo sallallahu alaihi wasallam. Ɗayansu ta tsira daga baya ta zo ta musulunta, ɗaya daga cikinsu kuma an kashe ta. Waɗannan su ne mutanen da aka kashe, aka kashe ko a rina aka zane su a kashe su. Wasunsu sun samu sun tsira sun zo sun musulunta, wasu kuwa an kashe su kamar yadda ya gabata. A daidai lokacin da aka yi fatuwar Makka ne, manzo sallallahu alaihi wasallam yana nan wajen ɗakin Ka'aba, sai wasu shahararrun mutane guda biyu, sai Mus'ab bin Usayd ko kuma Al-Harith bin Hisham, suke tattaunawa manzo sallallahu alaihi wasallam yana nan wannan waje ɗin. Sai ya fara yake cewa masan akramar na Usaydan, yake cewa nan na ɗan ya karrama Usayd, tun da yawan musulun da ya karfi addinin musulunci, ga shi nan kuma yana Makka, Makka ya zama tona su. Sai shi hana shi yake cewa ma wani ya mamu an yabo hankan Makka da su. Ɗaya ke ya yake da cikin ma da na san ai manzo gaskiya ne da na bi. Sai suka ce musu sunan sai kuma ba za ka ce ba mai ba. Yake cewa ai duk abin da na faɗa. To, za a ce kiyan ya ce kaza da kaza saboda haka mun bazan ce komai ba amma na ce ni mun san nan ba san nan ba na masa bai ko da zai magana na magana da ya fara ba Allah ya adana da shi to su wannan su bin nan gaba kida suka kalli addini musulunci sannan kuma daga cikin wadanda suka musulunta daga baya akwai Safwan bin Umayya Safwan bin Umayya sun sai ne daga cikin wadanda suka shiya Umayya bin Wahab a cikin sa zai je kace manzo sallallahu alaihi wasallam da yake manzo ya fara shi da bari a cikin suka shiya da Safwan a kan kuma musulunci ya dawo kaman yanda a wata halaka ta farka da rada to lokacin da kike bayar bin Wahab Maka an shigo Makka sai kun da nawa abokin sa Safwan hakan da ne masa saboda shi hakika ba shi mutum da aka ce ko a ina aka same su aka ce su ba shi amma ya san da ya san da shi ma ya ya same shi kin ba ya san bakar ne ya ga yawa mutum mai nauyi to sai ba 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 ta kawo ya kudu sai ya bi bayan sa har ya je same shi a jiya a bakin ruwa wajen cikin jirgin ruwa yana cikin shi zai fada cikin kogi ya kudu sai ya ga kana shi ki karka gudu ainihin musulmi ne ni musulmi ne zan je nema maka kariya a gun manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya tafi da shi ya tafi da shi gun manzo sallallahu alaihi wasallam ya tafi da shi gun manzo sallallahu alaihi wasallam ya kire rawanin sa wato shi Umayr bin Wahab ya kire rawanin sa ya daura ya Safwan bin Umayya ya zo da shi gaban manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ga manzo to ga Safwan bin Umayya ya zo ina so ka saurara masa ka jirkinta masa wata da yake je ka shi kana jirkin da masa har wata hudu to nan shi Safwan bin Umayya sai ya karbi addinin musulunci sannan kuma haka nan Hudama bin Umayr Hudama bin Umayr shi ma na cikin wadanda suka musulunta lokacin da ake fatan Makka dalilin ainihin suka musulunta kuwa sai kabara cikin wadanda aka ce ko a ina ka sama kake sai ya shirya a zuciyarsa shi kadai yake zan dau ta kusina in dinga zauna a wajen dakin Kaaba duk lokacin da naga Muhammad yana tsawata ba sani ba kawai zan fada masa kike abin da ya shirya ke shi ba la da ya shirya wannan shi ku dala ki umar nan ne da wajen dakin Kaaba sai da manzo ya so yana tsawata manzo yana tsawata yana tafiya shi ku dala yana jin bayan sa hankali yana canza yana tsanka yana waiwayawa jefe 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 ko da wani daga cikin safan manzo yana biye da shi yana kare manzo ya ga bai ga kowa ba sai sai manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya zaka da sai ya waiwaya sai ce fudala me kake son yi ne me kake son yi ne fudala me kike ne kake yi ya kuma kake son yi sai ce ba komai ta wani abin da nake so ne yake babu wani abin da nake niyyar da yake a yanzu ban da ambaton Allah sai ce ina kafin gaskiya yake ba tana rawawa tana kiryawa a zuciyar ka bane za ka kace ni sai ce ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah saboda wannan mu'jiza ne babba shi kadai yake da wannan abu da sai kamar irin wannan da dama ya faru ya gabata mun yi bayani akan sa to wannan shi ne su dai su baba bin Umayr shi kuma yazo ya musulunta daga cikin wannan da kuma suka musulunta lokacin tafi Makka Abu Qahafa shi ne mahaifin sai na Abu Bakar saboda tun lokacin da sai na Abu Bakar ya musulunta shi mahaifin sa bai musulunta ba sai shi ke ne su sai ya tsufa har ya makanta sai na Abu Bakar bayan Abu Qahafa din Makka sai ya je ya kamo hannun mahaifin sa Abu Qahafa yazo da shi gaban manzo sallallahu alaihi wasallam yazo da shi gaban manzo manzo sallallahu alaihi wasallam yana ganin Abu Quhafa sai ya tashi sai sai dai gidan ba a gidan sa in kana bukatar yazo ya gana da ni ka zo ka gaya min in je in same shi har gida sallallahu alaihi wasallam sai yace ya rasulullah إنما هو يأتي ولا تأتي إليه أبو بكر أي بيت سنتا كي كجي وزبا سي جي جي جسو مكا أنا نكي دك جي جنسا ما يجنس أبو صحابة تنسى أبو بكر يزو دك جي جبن منزو منزو يدق قنامة كلمة الشهادة يفدا ذكر بي أجين مسرين أكن سينا أبو بكر ني آية جسين سورة الأعقاب تتوقع سبو دكيني كأي دكين sahabbai wanda Allah ya arzuta family din su gidan su gaba ki eh suka karbi addinin musulunci an gane shi kadai ne shi kusan ana cewa shi ne mana farko wanda ya karbi addinin musulunci mahaifinsa ya karbi addinin musulunci mahaifiyarsa ya karbi addinin musulunci ƴaƴansa duk sun karbi addinin musulunci shi ne Allah ya saukar a kansa yake cewa yakin da yake cewa rabbi awzi'ni an ashkura نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين وأن آية تاسو قالي أتن سيدنا أبو بكر بايا مسلمتا أبو قحافة ما هي سلسة فنكما بايا كتن شيء ورحكا من صلى الله عليه وسلم سيك الإبيعة yako yayi mubaya'a ta gotan da waɗanda suka musulunci a lokacin fatu makka mazan su da matan su ya je ya tsaya a wajen dutsen fata sai na Umar yana gaba da shi jama'a suna zuwa daga cikin waɗanda suka karɓi addinin musulunci yana musu mubaya'a wasu ma suna cewa har da ma waɗanda ya taho da su saboda ana so a jaddada wani sabon mubaya'a ne na musamman a daidai wannan lokacin kira suka zo suka masa ainihin mubaya'a mata kuwa a lokacin da suka zo za su masa mubaya'a yana musu mubaya'a ne sai a tunta a lokacin da Hindu bin Utba mata Abu Sufyan ta zo za ta masa mubaya'a za ta masa mubaya'a manzo sallallahu alaihi wasallama yace mata tubayyi'uni ala alla tushriki billahi shay'a zaki mubaya'a ne akan ba za ka wa ai Allah ba za ka ba za ki wa Allah shirka ba sai ta ce wa ma'aikin Allah Allah ya sani zuciyana babu wani abin da yake so yake kauna kaman gumakan muta sannan kuma a yau Allah ya san zuciyana ba abin da nake kauna kamar Allah subhanahu wa ta'ala sannan a ba ba wanda nake ki a zuciyata kamar ka amma a yau din nan Allah ya juye zuciyata ya mayar da shi ba wanda yake kauna duk duniya sai kai sai yake wala yusrikna mata ba suna mini mubaya'a ne akan ba za su mini fata ba sai ta ce ya rasulullah inna aba sufyan rajulun jahil أأخذ من ماله ما يكفيني؟ لما سألت ما تزاك من مباراة عليكم ما تأكم براسي كذا با سيتسي مجينا أبو سيا مثل نيمروشي بارا باني أبن دي إشيني دا توزيا ذكي يتوكا دي أبن دي إشيني دا أنا أشين بوسيا سفور أبن دي إشيني با سيكا أبو سيا نسان أجيري سيكي دي أبن دي أجيري أشين بوسيا سيكي توكا دي أبن دي أجيري كي توكا كي تنبيني sai sai na Umar ya fara kirkirewa da dariya manzo kuma sallallahu alaihi wasallam yake birshi sai manzo yake wa ma ya zinina matan da nake musu mubaya'a ina musu mubaya'a ne akan ba za su yi zina ba sai Hindu bin Utba ta ce wa hal tajri al hurra da ma ta wacce ba baya ba baiwa ba tana yin zina ta wacce ba baiwa ba dama ana yin zina wannan yana nuna tun lokacin jahiliya zina wani abu ne mummuna wanda su suke kyamansa suke cewa ba ta ma san da cewa ya wacce ba baiwa ba tana yin zina ba wannan tana a ce ita ce zina ta ce haka sai manzo ya ce wa la yaqtulna auladahunna ila wa ba ta mu bayar a ne akan kada su kashe ƴaƴan su sai Hindu ta ce rabbainahum sigharan وقتلتموهم كبارا هم فهم شاء من دفتر نفسه قوى سمع نفسه ني أن كجي متدى أي لوك الدنيا يوم بدا سيكي باين آيان دا آيان مدى مكا لينيسو سنة كنانا سيدا فكا بني سكي كرما فكا كتا كيسو أي بابا دا وكي آلا دا سكا لجي ما ودا لزام كتا ينجي جنجو دا نفسه أفيدا تحنزالا أبدا لأتا كتا sai sai na Umar ya kirkire da dariya yana dariya sai na Umar manzo kuma sallallahu alaihi wasallama yana murmushi sai manzo yace wala ya'tina bi buhtanin yaftarinahu bayna aydihinna wa arjulihinna yana ɗaya daga cikin sharuɗa na yi wa mata mubaya'a ba za su ba za su yi wa mazajen su kariya ba ba za su yi shirya kariya abin da ba a yi ba su faɗa ba sai Hindu ta ce wannan dama ba sana'a ba ce ta mata masu kirki sai ba zai ce wa la yahtinaka fi ma'rufin fadaihunna sai ta ce amma hadha fala ba'du in kuwa wannan ne saba wa umarninka sai ma'aiki ko saba wa umarnin Allah ya je an yi shi ta je gaba ba an gane ne to sai manzo sallallahu alaihi wasallama ya karbi bai'a a gun mata ya karbi bai'a a cikin wannan bai'a da muharraran da ya kasance tsakaninsa da Hindu binti Utba matar Abu Sufyan abin da ya rage da manzo sallallahu alaihi wasallam shi ne shin manzo zai zauna ne a Makka bayan ya yi fatahin Makka Makka ya kasance shi gari ne na addinin musulunci to wannan shi ne abin da an sarawa suke gunaguni suke tattaunawa suke jita-jita a tsakaninsu suke cewa kun ga mu an sarawa an kore shi dai a garinsu manzo sallallahu alaihi wasallam suka kiji muka ce zo garin mai zauna hanya kuwa tun da ya garinsa ɗin gaba ki dai ya zama nasa mutanensa galibi sun musulunta ƴan uwansa ga nan ne aka je shi ba zai zauna ba ya kyale mu madina kuma ya kasance madina kuma na he tarwaje suna yi na cin wannan magana a junansu sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce yana kiran ansarawa gaba ɗaya yana kiran ansarawa an sarawa suka zo suka taru manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya gaya musu wata kalima a cikin yake nuna zunzuru turikun amana a cikin kalimar kuma yake bayyana musu wata mu'jiza daga cikin mu'jizozinsa yake cewa ma'azallah al-mahya mahyakum al-mamatu mamatukum sallallahu alaihi wasallam yake ina yake bari manta da abin da ansarawa suka yi ba din nasarar da nake ai a sanadiyar ansarawa ne da dukiyarsu na yaƙi makiyana da gina-ginansu na yaƙi makiyana dinin ginin da za a je na yaƙi wasu makiyana an sarawa sun fi yawa a ciki saboda haka ma'azallah Allah ma ya kiyaye a ce wai in zauna a maka iyale kuku koma ku kaɗai madina yake ma'azallah wannan yana nuna rukun amana da cika alƙawari yake musu al-mahya mahyakum ina nan rayuwata za ta kasance tare da rayuwarku ne rayuwata za ta kasance tare da rayuwarku zan rayu ne tsawon rayuwata a cikin ku yake al-mamatu mamatukum idan kuma mutuwa ta zo mini ban yadda ban amince in mutu a ko'ina ba sai a cikin ku sallallahu alaihi wasallam saboda haka ne ma manzo sallallahu alaihi wasallam ya sa wani sabana na musamman ga duk mutumin da ya mutu a Madina yake duk mutumin da yake cewa zai iya zuwa ya zauna a Madina har ya mutu a cikin yayinsa yake mutuwa a Madina duk mutumin da ya mutu a Madina ya yi imani da Allah da manzon sa yake to zai ce shi a gobe kiyama saboda girmama ainihin wannan gari na Madina sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya zauna a Makka tsawon kwana 19 bayan an yi fatahinsa mutane suna zuwa suna karɓan addinin musulunci yana karantarwa na addinin musulunci yana wa'azi yana tura wasu mutane suke lota shahararrun gumaka waɗanda suke ƙauyuka na Makka yau ya tura wannan ya je ya bashi wani babban gunki shahararre ya banka masa wuta ya kona shi gobe ya tura wannan kwanaki 19 da manzo ya yi yana nan a cikin karantarwa shiryatarwa irshadi tura wasu dakaru su rusa wasu gumaka ya zauna tsawon kwanaki 19 nan ya yi gyare-gyare ya haɗa kan musulmai a Makka aka rurusa dukkan gumaka shahararru waɗanda aka sani a wannan ne sai ya fice ya shugabantar da wani daga cikin sahabbansa ya zamanto shi ne amir na Makka domin Makka ya kasance karkashin daular musulunci ya kasance garin tauhidi garin addinin Allah bayan ya kasance gari ne na shirka gari ne na addinin Lata da Uzza daga nan manzo sallallahu alaihi wasallama ya fice daga Makka shi da mutanansa bayan jira sun karbi addinin musulunci ya koma Madina a karkashin jawabin da yayi wa mutanen Madina shi ba zai rabu da Madina ba zai koma ainihin Madina anan ne da taimakon Allah subhanahu wataala suka kawo karshen cikakken bayani akan rabuwatu fadin Makka wanda gagarin da suka rage mana a nan gaba akwai rabuwatu Hunain akwai rabuwatu Taif akwai rabuwatu Sabo waɗannan su ne gagarin waɗanda suka rage mana a nan gaba daga cikin yaƙe-yaƙe da muka bada labarin su guda 24 saura guda 3 wato cikin 27 daga nan ne yaƙe-yaƙen da manzo sallallahu alaihi wasallama a bisa abin da Ibnu Ishaq da kuma Ibnu Hisham suka kawo muka karatar da bayanin su sannan kuma za mu ware rana guda na musamman wanda za mu yi bayani a kan asaraya saboda mutane kada su gafala waɗannan yaƙe-yaƙuna ba da muke bayanin su duka wanda manzo ne da kansa ya jagoranta haka dai aka yi shi ne muke bayani a kai sannan kuma manzo sallallahu alaihi wasallama ya tura domin ya turawa sahabansa jagorancin yaƙi ko da baya nan su ci gaba da yin jihadi yana nan da ransa zai shugabantar da Umar ko Abubakar ko Usman ko Zaid bin Haritha ya hada masa wasu sojoji 200 ko 300 ko 1000 ko 3000 su je su yaƙi wani gari ma'ana shi ba zai fita tare da su domin ya koya musu to irin waɗannan yaƙuna mata waɗanda ake yi bai gazawa wanda manzo sallallahu alaihi wasallama ya fita da kansa ba irin guburdu da fahimta da sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama suka nuna kar a gafara da haka akwai gazuwatu mu'ja karkashin jagorancin sahabbai guda 3 wanda sojojin waɗannan sahabbai ɗin su 3000 ne amma sun tinkari sojoji sama da 100,000 saboda Rum suka yaƙa sannan kuma suka ci nasara suka dawo abin da ya wuce tunanin hankali wannan ma sariya ce ba gazuwa ba ce turawa ya manzo baya ciki ake irin waɗannan suna nan da yawa sariyarsa a taƙaice Ibnu Qayyim yana cewa wanda shi bai je ba ya tura ƙarƙashin jagorancin wani sahabi wanda ya je ya yi sun kai kusan 60 an gane a sun kai wajen 60 saboda haka za mu yi ƙoƙari mu yi bayanin su a dunkule muhimmai daga ciki kuma mu yi bayanin su tafsirar wanda zai iya ɗaukar mu zama ɗaya in ya samu ko kuma zama guda biyu wanda za mu keɓance musamman a kan saraya assalamu alaikum wa rahmatullahi
wa barakatuhu a'udhu billahi alim min ash-shaytanir rajim bismillahi ar-rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin khatimin nabiyyin wal mahdil mursalin wa ala alihi al-athhar wa ala ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yawm al-din رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تفرقوا منا لسر ذا تعزير مو جمالا من مليمان وانا مسلاتي مرجعي اللي بكنسة اللي مسعى رحمة ايو دام الشيطة بدا سلسل التاريخ منذ صلى الله عليه وسلم muna dauke da bayani akan gazuwatu Hunain da kuma gazuwatu Taif a jerin gazawat wanda muke gabatarwa wanda manzo sallallahu alaihi wasallama ya yi su wanda su ne muka samu yaƙi 26 wanda gobe insha Allah za mu ƙarasa gazawat wato yaƙi gazuwa ta 27 a yanzu muna tare da bayanin gazuwatu Hunain gabanin wannan manzo sallallahu alaihi wasallama bayan saukansa a Makka da fatahin Makka ya zauna ne wasu kwanaki yana gyare-gyare da wa'azuzzuka da shirmitarwa ya aika wasu zuwa rusa wasu muhimman gumaka na Quraishawa ko